Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 27 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji yadda hukumomi da kungiyoyin farar hula ke cece kuce kan batun sake zuwan sojojin Faransa jamhuriyar Niger. Za kuma a ji yadda aka kwana game da rugujewar wani gini a Abuja, inda mutane akalla biyu suka mutu. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma za a ji shirin ansoshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu 'yan bindiga da ba tantance ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane shida kana suka rauta wasu biyu a wani hari da suka kai kan jerin gwanon motoci da suka fito daga mahaƙar zinari ta Bongo da ke gabashin Burkina Faso, a cewar sojoji a yau Asabar. Wata sanarwar soji ta ce an taso da motoci biyar mallakar kamfanin haƙar zinari na Toronto domin taimakawa wani kwamban motoci da ke kusa da suka makale alaka na tsawon ranaku. An kai harin ne bayan da kwamban motocin suka sake komawa kan titi. Maharan su auna motocin biyar da suka je ba da taimako bayan da suka rabu da kwamban motocin da kuma jami'an tsaro. Wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar Libya tun daga tsakar dare har zuwa safiyar yau Asabar, inda bangarori masu yaƙi da juna suka yi ta musayar wuta, kana kuma karar fashewar bama-bamai suka karaɗe birnin. Shaidun gani da ido sun ce an yi arangamar ne a tsakiyar birnin Tripoli a yayin da ake ci gaba da takaddamar siyasa kan iko da gwamnatin Libya, wanda ya yi sanadiyar kungiyoyin mayaka suka kara ci gaba da tattaruwa a zagayen babban birnin kasar a 'yan makonnin nan. Hotuna da bidiyon da aka yi ta yadawa a kafafen sadarwa na intanet, waɗanda kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tantancewa da su ba, sun nuna motocin soji suna ta gudu kan tituna. Mayaka na ta faman harbi yayin da jama'ar gari kuma suke kokarin gudun tsira daga harbe-harben. Wannan mummunan al'amari ne, ni da iyalina ba mu iya rantsawa ba saboda yakin. Karar ta yi yawa kuma tana da tsoratarwa, in ji Abdul Milam Salim, wani mazauni tsakiyar birnin Tripoli. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a yau Asabar ta yi Allah wadai da wani harin jirgin sama da ya daki wani wajen wasan yara da ke yankin Tigray na kasar Habasha, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu ciki har da yara biyu. Harin na jiya Juma'a a Mekele babban birnin Tigray ya zo ne 'yan kwanaki bayan barkewar wani fada a kudancin iyakar kasar tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye, wanda ya kai karshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon shekaru biyar. Babbar daraktar hukumar ta UNICEF Catherine Russell ta fada a shafinta na Twitter cewa UNICEF ta yi Allah wadai da kakkausar murya kan harin na sama da ya daki wurin wasan na yara, wanda ya kashe yara da dama ya kuma jikkata wasu. Jam'iyyar kwato 'yancin jama'ar Tigray ta TPLF da ke rike da iko a arewacin yankin ta ce harin na sama ya rurrusa lambun na wasan yara, kana kuma ya daki wata unguwar jama'a da ke kusa. To amma kuma gwamnati ta musanta wannan da'awar. Addis Ababa ta ce ta auna sansanonin soji ne kawai, kana kuma ta zargi TPLF da kitsa mutuwar farar hula. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta Zaporizhia na ci gaba da kasancewa cikin hatsari, bayan da tashar ta dawo da aikin samar da wutar lantarki ga Ukraine bayan da aka yanke. A cikin jawabinsa na yau da kullum, Zelensky ya ce duk wani mataki na Rasha da zai iya kawo rufe kafofin tashar zai iya sake kusantar da ita daga samun wani iftila'i. Kamfanin nukiliya na Enagotum ya faɗa a jiya Juma'a cewa ɗaya daga cikin kafofin tashar shida yana haɗe ne da wutar lantarkin Ukraine. An yanke kafar daga wutar lantarki karon farko a tarihi a ranar Alhamis bayan wata gobara da ta lalata yankin lantarkin, a cewar Kiev. Cuba ta buƙaci Amurka da taimaka wajen sake gina tashar adana mai bayan wata mummunar gobara ta lalata tashar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 16. Ma'aikatar harkokin wajen Cuba ta faɗa a jiya Juma'a cewa kwararru daga Cuba da hukumar kare muhalli ta Amurka sun tattauna ta internet domin zakulo hanyoyin haɗin gwiwa da aiki tare domin gyara wuraren da gobarar ta fi shafuwa a tashar da ke tashar jiragen ruwan Matanzas da ke yammacin Cuba. Ma'aikatar ta bayyana tattaunawar a zaman ta kwararru kuma mai amfani. Kana ta ce tawagar kasar Cuba ta nemi sanin hanyoyi na zamani da hukumar ta kare muhalli da kuma kamfanonin mai suka yi amfani da su domin shawo kan irin wannan iftila'i.
Murtala Faris sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda hukumomi da kungiyoyin farar hula ke ci gaba da ja'inja kan alfanu ko rashin alfanun sake shigowar sojojin Faransa a cikin kasar don yakar yan ta'adda. Haruna Mamman Bako gare ka.
Yayin da ake tunanin kan karshe game da kan ruwa rana tsakanin kungiyoyin fararen hula da mahukumta a jamhuriyar Niger game da isowar sojojin kasar Faransa da suka shawo kora daga kasar Mali, ana iya cewa har yanzu da sauran zomo ka ba, kasancewa kungiyoyin fararen hulan na cewa ba gudu ba ja da baya. Game da wannan zance, inji Abdulaziz Musa, ɗaya daga cikin su na reshen birnin Kwalli.
Mu abun muka so Niger, Allah ya bamu masashi sojawa Niger a bamu yaki a kama muna fujawa mu a basu horo a bamu abin da yake asiri ya ishe mu in suna so bai wuce soja dagi su zo su yi wanga aiki duk ɗan horin hulla abin da muka tambaya sojawa mu na Niger a basu kayan yaki tunda aiki suna zuwan kasashen turawan nan maimakon Faransa. Kowa ya san miya dalilin su tunda yau in babu mu babu Faransa mu ne arike da su, kenan muna son hulɗa da Faransa amma ta yadda siyasar su na tsaron kasashen mu ne ba mu amince da su ba.
Taro na karbar ƴaƴan jam'iyyar ARD mahita a garin Lawaye a cikin gundumar Malbaza da ke cikin jihar Tawa zuwa jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a Juma'ar da ta gabata. Mai bayar shugaban kasa shawara ta musamman cewa da Zakar Umaru da yace an umurce su a kowace ganawa da jama'a da sorin kawaye musu kai da mai da tafiyar kasa domin korar dukkan wani rudani. Yace waɗanda ke nuna kyamar sojan kasar Faransa su ne ba sa son askarawan jamhuriyar Niger.
Sai mu yi tura da Allah ya kare mu wanda zai zo ya kama mu na sai mu ji a'a saboda wasu shakiye a yayi wanda ba san abinda ake yi ba suna nan suna cewa ba mu son sojojin Turai ba mu son sojojin Turai kuma sai mu saurare su mu bi ta su a asamble majalisar kasa ta ba gwamnati usin soje su zo su kama ba. Shin ko ta bani sojojin Niger ya yi magana ake bai yarda ba sojojin wanda su zo ba su wani ake kashi ba ga su don bakare kun tambayi su sun ce ba su so tura su zo su kama mu sai in ma su ya ni da suna da makiya ba ko da su kai ga wannan an fara fada ba su wannan magagarin su ne muke yin sojin.
Ana dai iya cewa bakin alƙalami ya riga ya bushe game da wannan zancen tun lokacin da majalisar dokoki ta ƙasa ta bai hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Niger damar yin uzuri wa sojojin ƙasar Faransa domin su girka sansanin su a wannan ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, daga Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya, inda wani gini ya sake faduwa a Abuja babban birnin ƙasar har mutane aƙalla biyu suka mutu. Masu ruwa da tsaki da kuma ƙwararru kan harkar gine-gine sun yi bayani. Madina Dauda gare ki.
Mun cire mutane biyar da ransu, uku su ne suka ɗan jikkata, biyu an riga an sallame su daga asibiti, kuma sannan daga baya mun zakulo mutane biyu waɗanda suka rasa ransu. Duka mun cire mutane bakwai kenan. Wannan shine matsayin da ake ciki a yanzu haka.
Shugaban hukumar bada agaji na gaggawa ta Abuja, Alhaji Abbas Idris kenan, yake ƙara haske akan guduma da hukumar ta bayar a lokacin da wannan bene mai hawa uku ya rafta a unguwar Kubuwa dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Benen wanda aka tsara shi a yanayi na shagunan zamani wanda ake kira shopping mall a Turanci, ana kan gina shi ne a titin Hamza Abdullahi dake unguwar Kubwa. Yaya kwararru a fannin kimiyyar gine-gine ke kallon wannan lamari na faduwar gine-gine a lokacin da ake ayyukan su. Injiniya Ibrahim Babangida yayi tsokaci.
Matsaloli da ake samu akan gine-gine a Abuja da Najeriya gaba daya ya kunshi ababe da yawa. Na farko akwai rashin bin ka'idoji da ya kamata magina su yi amfani da shi. Ko laifin shi mai ginin ko laifin wa'anda ya dora a kai su gudanar mai da harkar da ya shafi wannan ginin. Yawanci suna bi suna iya kokarin su wasu lokuta kuma ana dan samun matsaloli ta bangaren wa'anda suke aikin da ko kuma irin kayayyakin da ake amfani da shi a gine-ginen nan.
A lokacin da yake amsa tambayar matakin da ma'aikatar birnin tarayya za ta dauka akan lamarin, jami'in ma'aikatar birnin tarayya da ke kula da ayyuka na musamman a ta Ikaro ya karin haske.
May I state very clearly that in our policy there will be very intensive investigation into what happened.
Anan ata Ikaro ne yake cewa ma'aikatar birnin tarayya za ta yi cikakken bincike akan rushewar ginin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku samo mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu kasashen mu na duniya, daga ina take tasowa? Menene dalilin da yasa take tasowa? Ina kuma za ta je ne? Ko tana da alaka da wannan karamar iskar da muke shaka? Masu tambayar haɗin gwiwa, Alhaji Kari Bage Bajoga da Kawu Mai Ruwa Bajoga a jihar Gombe, Najeriya. To idan masu tambayar da ma dimbu masu sauraron mu na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Professor Ilimin Yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modubbu Adama da ke Yola, jihar Adamawar, Najeriya, wanda ya ce
farkon fari yana da kyau mu gane cewa guguwa yana ɗaya daga cikin manyan iska wanda suke kadawa a doron kasa, wanda yana tafiya cikin sauri kuma a wani lokaci yayi tafiya mai nisa. Yakan iya tafiya daga kilomita 50 zuwa har ma kilomita 350 a cikin sa'a daya a wasu wurare. Misali kaman a Sahara, inda babu abinda zai tare gudun wannan iska ne. So iska ne mai sauri kuma mai karfi, wanda wasu lokuta yakan haddasa asara na dukiyoyi da kuma rayuka a wani lokaci. To yana da kyau shi bai tambaya da ma sauran masu sauraro su sani cewa iska baya kadawa sai da dalile guda biyu. Kamin iska ya kada yayi karfi har ya tafiya mai nisa, sai wannan dalilan guda biyu sun faru. Na farko, ya kasance iskan da zai kada din iska ne wanda yake da yanayinsa sanyi, idan ya zo ya hadu da wanda yanayinsa yana da zafi. To idan suka hadu a wurin da suka hadu gaba da gabantan da suka yi din, sai ya sa iskan ya tashi sama. Iska mai sanyi kasancewa yana da nauyi fiye da iskan da yake da zafi, sai ya tura iska mai zafi zuwa sama. To idan ya tashi zuwa saman, to a dalilin hakan ne iska zai samu yayi tafiya mai nisa kuma ya tafiya a bisa wani karfi. To abin da yake faruwa a duniya shine iskan da yake kada a wurin ku ya dangana ga yanayin wajajin naku. Misali, a wuraren inda ake da sanyi kamar su North America da su kasashen Europe, iskan nasu mafi yawa iska ne mai sanyi, kasancewa wuraren nasu yana da sanyi. Mu kuma a nan Afirka, Najeriya da masu rawansu wurare a Afirka, kasancewa muna da zafi yafi wasu wurare a duniya sai ya kasance mafi yawan iskan da yake tafiya a bayan kasa a nan wuraren namu iska ne shi mai zafi saboda haka shi iska mai zafin da yake kadawa a wurin namu zai so ya yi tafiya ne wurin da iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan kasancewa a nan namu iska mai zafi sun yawa sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskan su kuma yana da sanyi so shi ma zai so yayi tafiya ne ta wajajin da inda akwai zafi sanadin yin haka ne a cikin ikon Ubangiji Allah shi yasa akan samu sanyi wani lokata a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da zafi sukan samu wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu Allah ya yi aikin sa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare dan da ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafin su ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyin su ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tafiyan iskan nan wannan iska dinnan shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta to idan wannan iskan suka hadu zai zamanto kaman yaki ne a tsakanin su iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka hadu wannan wurin dagan da suka hadu din sai zamanto yaki mai karfi zai faru a wurin abinda zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da karfi kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi akan iskan da yake da zafi wanda bashi da nauyi saboda haka idan suka hadu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska din shine yawan tafiyan da zai yi da kuma nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a daya saboda haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kaman wuraren mu na Najeriya wanda muka gani a lokuta-lokuta da kuma wasu sashi abin nan Afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka hadu da wannan iskan namu mai zafin sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama sai kuma ana iya samun guguwa a waɗansu wurare a duniya ba ma kawai sai a Najeriya ko Afirka kawai ba kaman wuraren da su ma suna shan zafi irin kusan namu misali kaman wajajen North America California wato arewaci America kenan da kuma wurare kaman Mexico kudancin America su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurin su wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga Europe misali daga Canada da ma sauran wuraren da suke Europe suka kada ta wajajin wannan area da na ambato su dinnan to idan suka je suka hadu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa to guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya so idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi domin me can ne ake da bukatar wannan iska mai zafi din so idan yayi tafiya zai kasance tafiyan zai dangana ga karfin iska din amma ba lalle idan ya je wasu wurare kamar su Europe da su North America ya kasancewa da suna guguwa ba yana iya ya koma wani suna iska daban misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi zai kasance abinda ake ce da shi hurricane wanda shi ma yana daya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai haka ma idan ya tafi ta bangare wuraren su Pacific Ocean su Atlantic Ocean wuraren su India da su Asia idan suka tafi wajen bangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon to ka gani an fara ta da guguwa amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da amma kusan tafiya daya suke saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka mukan sha labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana kawo wasu sassa na kasashen turawa da kuma America haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su Sri Lanka Indonesia da ma wurare da yawa a Asia so bai kasance kawai sai a wajejen Africa ko kuwa a Nigeria shine guguwa take ba to shine abin da yake faruwa iska ba zai tashi yayi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din akwai mai zafi akwai mai sanyi idan suka hadu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din yayi tafiya sai kuma guguwa din me yasa shi ya kan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa akan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama saboda kamar yadda na fada idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka hadu to yaki ne sosai a tsakanin su ala misali idan ana yaki irin an ja daga ana yaki to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu yafi inda yake can baya-baya a kowane bangare wurin da yakin ya fara haduwa yafi karfi to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa wato ana ce da shi front wannan wurin iskan yafi karfi to shi yasa zaka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa yadda ake kiransa da suna whirling wind iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya sama yana dada yaduwa yana dada fadi in ka duba hoton guguwa zaka gan daga kasa yana nan tiriri in ya haura sama sai ya yadu saboda a sama din sararin samaniya babu abinda zai tare shi so zai fi yin karfi a sama zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfin sa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa din shi ne abin da yake haddasa haka sai kuma tambayar sa na biyu cewa ina za shi to na riga na fada zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi to tafiyan sa zuwa wannan wurare ya dangana ga karfin sa saboda iska ne wanda yake tafiya daga kilomita 50 zuwa har wajen kilomita 350 a sa'a daya so idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin wannan iskan ba to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kadan ko ko a cikin kwanaki kadan
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu kuma na karshe na ansar wannan tambaya kan guguwa yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Professor Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibo Adama dake Yola jihar Adamawar Najeriya da kuma wakilin mashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Sidarba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam yanzu kuma ga Murtala da shiri na gaba
Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta kasance ta uku a tarihin zura kwallaye mafi yawa a wasa ɗaya ta gasar Premier sadda a yau Asabar ta lalasa Bournemouth da zunzurutun ci 9 da nema. Kungiyar Manchester United ce ta farko da ta taba samun irin wannan nasara har sau biyu a tarihi sadda ta doke Ipswich a shekara ta 1995 da kuma Southampton a shekarar da ta gabata yayin da kungiya ta biyu wato Leicester City ita ko ta taba doke Saints a shekara ta 2019 dukan su dai da ci 9 da nema wannan nasarar da Liverpool din ta samu kuwa ta farfado da ita daga jan kafan da ta soma da shi a wannan sabuwar kakar wasanni inda ta yi kunnen doki har sau biyu ta kuma sha kashi a wasa daya sabon cefanen kungiyar Manchester City Erling Haaland ya zura kwallaye uku a wasan gasar Premier ta wannan makon wadda City din ta yi galabar doki Crystal Palace da ci 4-2 City din da ya yi wayan bayani a wasan wadda ta karbi bakuncin ta a filin wasanta na Etihad domin kuwa Palace ce ta soma zura kwallaye har biyu a rabin lokacin wasan na farko. To sai dai kuma ana dawowa rabin lokaci na biyu ne City din ta farke kwallayen biyu ta kuma zura karin wasu biyu. Lamarin da ya sa ta koma darewa saman teburin gasar da maki 10 kafin wasan Arsenal da Fulham. A dai bangaren kuma samun dan wasan Chelsea Raheem Sterling ya sami zura wa kungiyar kwallaye biyu na farko na gasar Premier. Wadanda suka baiwa kungiyar nasara kan Leicester City da ci 2-1. Wasan da yayi zafin gaske duk da yake da Chelsea din ce ke rike da akalarta a karon farko. To amma jan katin kura da dan wasan Takono Galaga ya samu ya soya fasalin wasan zuwa kare jini biri jini. Yayin da wannan nasarar ta dan daga Chelsea daga matakin ta 12 zuwa ta 6 a teburin gasar ta Premier. Leicester City ko ta kara yin kasa zuwa ta 19 da maki 1 tallata ta samu. Sakamakon kunnen doki a wasa daya inda ta sha kashi a sauran wasannin ta uku da ta buga na gasar. Ita kuwa Manchester United ta kai karshen dogon zangon rashin nasara a wasannin wajen gidanta. A yayin da yau ta bi Southampton har gida ta doke ta da ci 1 da nema. Haka kuma wannan nasara karo na biyu a jere ya nuna yadda kungiyar take kokarin farfadowa daga koma bayan da ta rike a ciki tun daga kakar wasanni da ta gabata. Yanzu haka tana ta bakwai ne a teburin gasar, to amma kuma matsayin na iya sauyawa idan sauran kungiyoyi suka fafata wasannin su na wannan makon. Daga ƙarshe dai an bayyana makomar shahararren dan wasan Real Madrid ta kasar Spain Marcelo bayan da kontragin sa ya karkare a kungiyar. Rahotanni sun bayyana cewa dan wasan da yanzu haka bai da kungiyar taka leda tun karewar kontragin sa a Madrid a wasar ƙarshe ta kakar wasanni da ta gabata. A yanzu ya shirya komawa baya Leverkusen da ke fafata gasar Bundesliga ta kasar Jamus. Leverkusen din ta yi kayan sayan dan wasan mai shekaru 34 wanda kuma ake taron ya isa Jamus nan ba da jimawa ba a wannan bazara.
Ta gaida Murtala amma fakar kai nisa dan zaka karanto mana labaran duniya amma a taƙaice.
Da takaice wasu ƴan bindigar ba tantance ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane 6 kana suka raunata wasu 2 a wani hari da suka kai kan jerin gwanon motoci da suka fito daga mahakar zinari ta Bongo dake gabashin Burkina Faso a cewar sojoji a yau Asabar. Wata sanarwar soji ta ce an taso da motoci 5 mallakar kamfanin hakar zinari na Toronto domin taimakawa wani kumban motoci dake kusa da suka makale a alaka na tsawon ranaku. Wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar Libya tun daga tsakar dare har zuwa safiyar yau Asabar, inda bangarori masu yaki da juna suka yi ta musayar wuta kana kuma karar fashewar bomba mai suka karaɗe birnin. Shaidin gani da ido sun ce an yi arangamar ne a tsakiyar birnin Tripoli a yayin da ake ci gaba da takaddamar siyasa kan iko da gwamnatin Libya, wanda ya sanadiyar kungiyoyin mayaka suka kara ci gaba da tattaruwa a zagayen babban birnin kasar a ƴan makonnin nan. Hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF a yau Asabar ta yi Allah wadai da wani harin jirgin sama da ya daki wani wajen wasan yara da ke yankin Tigray na kasar Habasha, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 4 ciki har da yara 2. Harin na jiya Juma'a a Mekele babban birnin Tigray ya zo ne a ƴan kwanaki bayan barkewar wani fada a kudancin iyakar kasar tsakanin dakarun gwamnati da na ƴan tawaye, wanda ya kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon shekaru 5. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta Zaporizhia na ci gaba da kasancewa cikin hatsari bayan da tashar ta dawo da aikin samar da wutar lantarki ga Ukraine bayan da aka yanke shi a kwanan baya. A cikin jawabin sa na yau da kullum, Zelensky ya ce duk wani mataki da Russia za ta iya ɗauka wanda zai iya kawo rufe kafofin tashar, to zai iya sake kusantar da ita daga samun wani iftila'i. Cuba ta buƙaci Amurka da ta taimaka wajen sake gina tashar adadin mai bayan wata mummunar gobara da ta lalata tashar, wadda kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 16. Ma'aikatar harkokin wajen Cuba ta faɗa a jiya Juma'a cewa ƙwararru daga Cuba da hukumar kare muhalli ta Amurka sun tattauna ta intanet domin zaƙulo hanyoyin haɗin gwiwa da aiki tare domin gyara wuraren da gobarar ta fi shafuwa a tashar da ke tashar jiragen ruwan Matanzas da ke yammacin Cuba.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Sai kuma ku gwada safi idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Samina da ya tani gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda shi kuma ya hada, da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wa salama.